mai saurari barkamu da wannan lokaci ta cikin shirin Najeriya a yau tare da ni Muslim Ahmad Yusuf daga nan Media Trust. A lokacin da Adalla ta hau kowa hankalinsa ya tashi da fatan cewa ranar da ta karye za a samu saukin farashi wanda wasu ƴan kasuwan ke karawa a lokacin da take karuwa koda da naira guda. Sai dai wasu na cewa har yanzu ba yayin da dalar ake ta murna tana karyewa abin ya kasa sauyi musamman a kasuwanni da farashin kayan masarufi. Dida daya a wasu bangarorin an fara ruwaito cewa akwai wasu kayayyakin da sun riga sun fara saukowa. Shin ko akwai tsare-tsaren da gwamnati za ta iya kawowa za su sa dabbaka wannan doka? Kuma al'umma su shaida cewa lallai tattalin arziki da tsare-tsaren sun fara aiki. Shirin Najeriya a yau ya tattauna kan abin da ya sa farashin kayayyakin suka kasa sauka da komawa yadda suke a da duk da karyewar farashin dala. To shin mutane na ganin wannan sauyi da ake cewa ana samu a bangarori daban-daban kuwa?
Alhamdulillah, mun yi farin ciki matuƙa game da darajar da naira ta samu akan dala. Dama bai kamata a ce dala ta zo ƙasar Najeriya ƙasar naira ta haihuwa ta rika tumurmusa ta ba a ce wai dala ɗaya ta kai har naira 2000 da wani abu. Dama gaskiya ba hankali a wannan lissafi. Amma muna fata yanda aka samu naira ta ci gaba da daraja shugabanni za su ci gaba da ƙoƙari. Kai suna ta yin sauki. Domin komi ina ta jin labarai cewa abubuwa suna sauka, duk dai ba su sauka yadda mutane ke bukata ba, amma suna sauka a hankali a hankali. To kuma muna fatan nan gaba kaɗan aka je ƙasashen wajen aka yi order kayayyakin aka kawo su, to talakawan za su fara sayan masu sauki tunda an yi sabuwar order wadda aka yi wata naira na da daraja, wannan kuma zai taimaka a samu sauki. Ban je da kaina ba gaskiya, amma dai nakan ba da saƙo a so min abubuwa kuma mutane sun tabbatar min da cewa tabbas kayayyaki na sauka a hankali a hankali.
Sunana Rabi Musa Baban Nura, shugaban kamfanin Baban Nura Multimedia. Wato akwai bakin ciki da bacin rai game da yadda abubuwan kayan masarufi suka ƙi sauka yadda ya kamata. A gabar da dala ta ranga wannan tashin goron zaben Muslim, wato abu bacin rai, kullun kayan hauhawa suka dinga yi hauhawa ta ba gaira babu dalili ta rashin tausayi da rashin imani. Kuma kowane ɗan kasuwa kayan masarufi yana furucin cewa ai da tsada yake siyowa haka zai siyar ba yanda zai yi, shi ma ba asaransa bane wai a yanda suke faɗa a baya. So amma yanzu daga lokacin da dala yau dala ta kai naira dubu ta dawo naira dubu, amma shiru kake ji sai kuma su dawo suna cewa sun siyo da tsada ba za su siyar da arha ba. Amma a lokacin da suka siyo da arha kuma sai suka sayar da tsada suna dariya saboda babu tausayi ko kaɗan a lamarin nasu. So ni da wannan nake kallon
wato magana gaskiya ina gani yadda dala take ta sauka a ce yanzu ta kai 950, amma kayayyakin abinci ba sauka. Gaskiyan magana wannan laifi guda biyu ne. Akwai laifin kamfanonin da suke yawanci sarrafa kayan, sai kuma kayan da kuma su ba a sarrafa su za a iya cewa noma su ake ana kawo su kasuwanni. To su kuma wannan laifin ƴan kasuwan da suke zuwa suke aje shi ko kuma suka siya da tsohon farashi na kuɗi kenan, su kuma suna so ala dole ba za su faɗi ba yanzu tunda kayan sun ai dala ta sauka kuma abubuwa sun sauka sun rage mai kuɗi, shine matsala. Su kuma kamfanoni yawanci har yanzu akwai tax da suke biya wanda kuma har yanzu ba a rage masu wannan tax din ba, abinda suke biya ko kafin dalan ta tashi shi suke yi. To su kuma wannan korofin suke yi.
Ta bangaren ƴan kasuwa kuwa suna cewa suna da wasu dalilai nasu na watakila abin da yasa har yanzu ba a fara ganin karyewar farashin a ƙasa ba.
Sunana Sulaiman Muhammad Tunau. To na farko zan fara magana akan dalilin, kamar da kika ce dalilin, zan tafi kai tsaye akan yanayin da muke tsinta kanmu. Kusan zuciyarmu duka, kusan mutane yanzu ya zan kekeshe akan haka, so suke kawai abu ya zama an ce dala ta karu ko sai fa ya karu sai su gaggauta ƙara kuɗi. Amma da an ce ya sauka sai su rike kuɗin. To mu kamar gare ga mu ƙanana ƴan kasuwa tuna zuwa muke mu siyo kayan wannan da ake siyarwa. To galibin su in muka je wurin su manyan da muke siyo kaya a wurin su kafin mu zo mu raba ana wurin ƙananan masu ƙaramin ƙarfi suke ba su rage mana kayan wannan. Wanda kuma ya kamata ita gwamnati ta sa ido ko kuma ta sa baki akan yanda duk kaya suka sauka ƙasa, to a lokacin gwamnati ta sa ido akan yanda za a rage wannan farashin. Kamar mu muna zuwa ba kori ɗan dume shi mu siyo kaya. To galibin za mu siyo wannan kaya ba sa su suke mana kuɗi na wannan kaya. to kin ga dole in muka zo nan wurin yanda muka siyo kaya sai mun dan dora riban mu kafin mu siyar da kaya
to akwai wani zan iya cewa hukunci da kuke dauka idan kuka lura cewa kananan ƴan kasuwa da kuke saida ma kaya ko kuma ci gaba ɗaya kasuwa an ki a saukar da farashin kayayyakin abinci
eh to dangane da wannan kasuwa gaskiya ba cika dauka hukunci kai tsaye ba
mataki ba hukunci mataki nake so
ce mataki dace kawai hukuncin da matakin da muke dauka gabaki daya mu galibi ba kuma ko ware ba majority da kaura cewa kasuwa har sai sun ga abubuwa daidaita kamar yanzu din nan akwai da yawa wanda basu je kasuwa ba sun zuwa sayan kaya so suna tsoron su siyo kaya kaya su sauka wannan shine abin da ke faruwa amma kamar mu yanzu na local level din mu kamar da nake miki magana dazu district head namu ko in ce hakimi namu ya kira mu akan al'amarin kasuwa da sauran su ya za a yi wannan abubuwa ka dalla tana sauka amma farashi ya ke sauka ya fara gana da irin haukas ko kun ce masu sayar da ruwa sai ne masu sayar da abinci na kiran different business people ya abubuwa suke ya kamata tausaya al'umma akai to mun faɗa mishi dalilin wannan da nake faɗa miki cewa galibi abin da muke siyo zamu siyo abu a cost na kaza kinga zaki dora dan riban ki kafin ki zo ki sayar da shi
ne magana shine engineer Anas Adam kamar da na faɗa maka cewa harka ta hawhawan farashi despite the facts cewa dala ta sauka abu ne wanda akwai dalilai da yawa da hakan ke faruwa na farko kaga akwai waɗanda sun siyo kaya da tsada even though ba wai sun yi importing daga waje bane so you don't expect them to go and sell that kan farashi ƙasa da abin da suka siyo dan riba suke nema shi yasa nake cewa solution shine kowa ji tsoron Allah bangaren ɗan kasuwa su ji tsoron Allah gwamnati su ji tsoron Allah talakawa su ji tsoron Allah inda duk za a bi wannan to za a samu sauki so wannan kenan na farko dalili na biyu akwai ya madidi da ya daji jita-jita akan ba mu abu kan ba mu abu ya daga cikin abin da yake sanya ya samu daraja ko da abin bai da daraja kan ma shi shi ya sanya wasu su yi rububi su je su siyo abun su boye to in suka boye to sai a create artificial scarcity to wannan scarcity din zai sanya demand din abin nan yayi tsiyawa to in aka yi demandin nashi to haka zai sa farashin shi ya tashi so shi yasa zaka ga gashi yanzu dala ta karye amma kuma abubuwa still ba su sauko ba na uku dalili akwai production costs yanzu haka ƙara kuɗin tariff da aka yi na wutar lantarki ya sanya da yawa ma'aikatu ko in ce industries da suke iya manufacturing wasu abubuwa locally a cikin Nigeria dole za su ƙara farashi inda sun yi producing abu a naira 10 ne to yanzu kuma dole zai koma misali naira 50 saboda an ƙara musu kuɗi da daga 60 something naira ne per kilowatt ake per kilowatt hour yanzu ya koma almost 255 ko da suke cewa wai sun yi ne akan su kansu ne ko in ce harkar masu wuta sun ce sun yi ne akan kawai wanda suke band A da ko wasu at the end final consumer shine zai pay in all those abubuwa
Shirin Najeriya a yau kuke saurari da Ghana Media Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio ana jin shirin ta trustradio.com.ng da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci madalla Tunda zu kun ji yadda ƴan kasuwa ke bayyana dalilan su na watakila abin da yasa farashin ba lalle al'umma su iya fara gani a ƙasa ba. A cewar masana masu fashin baki kan tattalin arziki irin su Malam Haruna Ibrahim, lamarin akwai rawar da gwamnati ce kadai za ta iya takawa la'akari da tsare-tsaren da suka iya tasiri a wasu lokutan baya.
To idan ka dauki sauka da kuma daraja da nairan muke samuwa musamman a bangaren canji wanda a baya da shi ɗan kasuwa suka dogara na tsawala farashin kayayyakin su wanda kasuwa ta zama ba ta da tabbas wani abu ne wanda za mu iya cewa ba sabon abu ba ne a Nigeria sai dai dukkan kowane al'amari na tattalin arziki na ƙasa juya shi da kuma tafiyar da shi walau ya sama ko ya ƙasa yana rataya ne a wuyan ita gwamnati kamar yadda ƴan kasuwa suka yi ƙorafin hawa farashin dalar nan shine ya janyo kayayyaki suka yi tsada musamman kayayyakin masarufi da sauran kayayyaki wanda gwamnatin ta yi tsayuwa irin ta daka ta yi kokarin ganin cewa darla ta fara karewa kuma naira ta fara samun daraja amma har yanzu kayayyakin farashin su bai sauka ba dole gwamnatin sai ta shigo a bangaren kasuwa musamman in ka dubi tsarin Najeriya ya saba ma da yanda yake a baya tunda yanzu muna da manya-manyan kamfanoni masu sarrafa kayayyakin masarufi da waɗanda manya-manyan ƴan kasuwa ne in wanda ake shigowa daga waje ne su suke shigowa da shi saboda haka gwamnati ta san akan nawa take ba su dalan nan sannan kuma ta san kasashen da ake zuwa so kayan nan akwai farashin da ake so kayan nan wanda ya kamata in aka zo a samu saukin nan kamar yadda dala ta tashi kayan ki hawa
a ganin ka wace irin rawa ita gwamnati za ta iya takawa na ganin cewa ƴan ƙasa su shaida lalle an samu canjin farashi
rawar kenan dole sai ta zare idanu kamar yadda tema dalar musamman ga manya-manyan ƴan kasuwan su tashi ta tashi ta zare musu idanu su yi abin da ya dace na farko kenan na biyu kuma dole idan lasisin ta matsi shi ne na shigo da kayayyakin ga wasu ƴan kalilan yasa ake irin waɗannan abubuwan so dole ta ƙara faɗaɗawa ta sake ba wasu lasisin damar shigo da irin waɗannan kayayyakin da ake buƙatar su zuwa cikin gida domin farashin ya sauki domin lokaci ƙarancin kayan yakan iya sa farashi ya sama in aka samu babu competition wato gasa tsakanin ƴan kasuwa amma in aka samu sanda kake tunanin zaka tsawala wani shi ya sauke farashin nashi to dole za a samu wannan saukin da ake buƙata
kamar kana ganin akwai wasu kila tsare-tsare na tattalin arziki economic policies da za a iya cewa aka jaraba su za su yi tasiri
akwai su mana ai dalilin da yasa gwamnatin tana da ma'aikata musamman ta tsara tattalin arziki bari mu dauki lokacin gwamnatin General Ibrahim Badamasi Babangida bayan wa'adin shi ya kare a lokacin da ya ba Professor Enes Sonikan wanda kwararren masani ne a bangaren tattalin arziki musamman ta bangaren al'amarin da suka shafi sama ma al'umma sauki ya nuna ilimin sa a wannan lokacin an ga a wannan lokacin irin yanda kayan masarufi suka sauki sutura har sai da ta kai in ka sa shadda ana binka ana ma dariya ana kiranka da sunan shugaban kasan Shonikan a farar ɗaya lokaci ɗaya kawai kayayyakin kamar wani su dabaru suka so gwamnati duk tana da hanyoyi irin wannan da in ta ga dama za ta iya amfani da waɗannan ma'aunan na ganin cewar ta sauki ai kaga dalar yanzu gwamnatin ai ba wasu hanyoyi ne na tattalin arzikin ta bi wanda ta sauke farashin dalar ya zai ta sauki naira kuma ta dan hau wanda darajarta ta farfado wanda ya kamata shi dan ƙasa talaka a ƙasa ya sheda to amma ka san ƴan kasuwanmu kullun su abinda suke neman riba ne wannan kuma bai rasa nasaba da yanda gwamnatin ta kauda ido kowa yana abinda ya ga dama
me zaka ce game da misalin da su ƴan kasuwan ke bugawa ko hujja na cewa sun siyo tsaffin kaya ne shi yasa ba za su yi saurin ragewa
to ai sai kuma su duba cewa a lokacin da suka tsawala mu mutane shi ma tsaffin kaya ne a shagunan su amma dalla ana cewa ta tashi ya zama na an ka zo shago sayan kaya ba za a saida ma ba sai an buga waya an jiya farashin kaya yake a yau kuma tsohon kayan za a saida maka a farashin sabon kaya saboda haka tunda yanzu an samu canji haka ya kamata a yi hakan kuma abinda ya sa ba za su yi ba saboda sababbin kayan da mai yiwuwa aka yi oda ba su riga sun shigo ba wanda za su cika kasuwar wanda zai zama dole ka karyar da farashin in ba ka karyar ba sabon kaya zo bayan da za ka yi
an ga ita hukumar kayyade farashi tana batun cewa akai rahoto na waɗanda aka ga suna ƙara farashin kaya kana ganin abu ne mai yiwuwa
to ai ana batun akai rahoto wani abu ne wanda ba wai a kasuwar bayan fage ake cin kasuwar ba su da kansu suna da ma'aikata ba sai an kai rahoto ba za su iya shiga burtu su je farashin kayayyaki a kasuwanni abinda zai tsorata ƴan kasuwa su ji tsoro su ga a fili an nuna irin hukuncin da aka yi ma waɗanda ita hukumar da kanta ta kama su to wannan zai tsoratar da su su gyara al'amuran kasuwancin su riƙa sayarwa akan farashin da ƴan ƙasa za su yarda cewa gwamnati da gaske take na wurin karye darajar dala domin su ji sauki
mai saurare da haka shirin namu na Najeriya a yau ya zo ƙarshe a madadin sauran abokan aiki Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya.